Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar EFCC ta gurfanar dan takarar gwamnan jihar Taraba Sani Abubakar Alladi da wasu mutane guda biyu. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaimani Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Ghana da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana a na'urar mu. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George W. H. Bush rakiya ta ƙarshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin ƙasashen duniya na da na yanzu suka halarta. Tsofaffin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaban Amurka mai ci yanzu Donald Trump suna daga cikin sama da mutane 3,400 da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa Bush a majami'a ta ƙasa da ke birnin Washington. A jawabin shi mai ban dariya da kuma sosare, tsohon shugaban Amurka George Bush ƙarami ya ce mahaifinsa ya nuna abin da ake nufi da shugaba na gari.
He showed me what it means to be a president who serves with integrity, leads with courage, and acts with love.
Yace ya nuna man abinda ake nufi da zama shugaban kasa wanda ya aiki da mutunci da jagoranci da jarumtaka da kuma yin aiki da kauna a cikin zuciyarsa domin kasar mu. Lokacin da za a rubuta littafin tarihi za a ce George H.W. Bush gwazan shugaban Amurka ne dattijo wanda ya aiki da mutunci da kuma girmamawa.
And we're going to miss you. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever.
Za mu kuma yi kewarka, kamun kanka, da gaskiyarka, da kuma kirkinka zai ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Saboda haka, cikin hawayenmu, bari mu tuna da albarkun sanin da kuma ƙaunarka. Mutum mai sauƙin kai, irin mahaifin da kowane ɗa ko kuma iya za su yi burin samu. Kuma a cikin makokinmu, bari mu yi farin ciki da sanin cewa Baba yaron gumar gayya yayar mu Robin ya kuma saki kama hannun mahaifiyar mu. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel da Riman Burtaniya Charles da Sarki Abdullah na Jordan da kuma shugaban kasar Poland Andrzej Duda suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar domin karrama shugaban Amurka na 41 wanda ya rasu makon jiya yana da shekaru 94 a duniya bayan shekaru 20 da barin karagar mulki. Ana kyauta zaton membobin kungiyar kasashe masu amfani masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da suke haƙowa yayin taron su a Biyana yau Alhamis, sai dai babu tabbacin ko za su samu haɗin kan kasashe da ke samar da mai a tattaunawar da za su yi gobe Juma'a. Wannan ya biyo bayan faɗuwar farashin mai da kashi 20 cikin 100 da aka samu cikin watanni 2 da suka shige da ya karya ƙarfin tattalin arzikin kasashen duniya da kuma sa Amurka ta ƙara yawan mai da take haƙowa. Farashin albarkatun mai ya fara faɗuwa tun watan Oktoba bayan da ƙasar Saudiya ta ƙara yawan mai da take haƙowa domin cike gibin da aka samu sakamakon rage yawan mai da Iran take sayarwa a ƙasashen duniya. Amurka ta ƙaƙaba wa Iran takunkumi sai dai ta ɗaga wa waɗansu da ke sayan ɗanyen mai daga Iran ƙafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙungiyar ta OPEC da cewa ba za a amince da rage yawan mai da ake haƙowa ko kuma ƙara farashin mai ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi Allah wadare da yawan fyaɗe da kuma gallazawa mata da 'yan mata da ake yi a kusa da garin Bentiwa. Ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa na gari na kowa ce ta ba da rahoton hare-haren makon da ya gabata. Ƙungiyar agajin ta ce ta yi wa mata da 'yan mata 125 jinya waɗanda aka yi wa fyaɗe, aka kuma yi musu duka hana kuma aka gallaza musu akuba a karamar hukumar rankuna ta Sudan ta kudu tsakanin 19 da 29 ga watan Nuwamba. Shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta kudu, David Shera, ya shaida wa manema labarai a Juba cewa an kawo matan hare-hare ne akan hanyoyin da ke kusa da garuruwan Deldu da Gate a lokacin da suke kan hanyar su zuwa cibiyar da ake raba abinci da ke Bintuwa. Daga ƙarshe, Amurka ta koma gudanar da ayyukan diplomasiya a babban birnin ƙasar Somalia bayan rufe ofishinta na tsawon kusan shekaru 30. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newt ta faɗa wata sanarwa cewa za a buɗe sabon ofishin ranar Lahadi. Ta ce wannan buɗe ofishin da za a yi na tarihi ya nuna irin ci gaban da aka samu a Somalia cikin 'yan shekarun nan, kuma wani mataki ne na daidaita hulɗar diplomasiya tsakanin Amurka da Mogadishu.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta gurfanar da ɗan takarar gwamnan jihar Taraba Sani Abubakar Dallali bisa tuhuma kan wasu kuɗaɗe. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar EFCC ne dai ta ma gurfanar da ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar APC Sani Abubakar Dallali, wanda ma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Taraba ne, da wani tsohon minista Senata Joel Ikinya, da ma wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Mako Sani, bisa zargin ɓadda sahun wasu maƙudan kuɗaɗe na naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin PDP na Goodluck Jonathan ta bada domin kamfen zaɓen shekarar 2015. To sai dai kuma, bayan doguwar muhawara tsakanin lauyoyin hukumar EFCC da kuma na waɗanda ake tuhuma, alƙalin babban kotun tarayya da ke Jalingo Joseph Stephen Pam ya ko ba da umarnin da hanzarta gurfanar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a gaban kotu, inda ya ce muddin hukumar ta EFCC ta kasa kawo Sani Abubakar Dallali, to fa labudda kotu za ta sallami sauran waɗanda ma ake tuhuman biyu, wato Joel Ikenya da kuma Mark Hussaini, tunda ko a baya sai da aka umarci hukumar ta EFCC da ta kawo shi. To amma kuma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Daga nan kuma sai alƙalin kotun ya dage sauraron wannan shari'a har zuwa ranar 15 ga watan Janairun shekarar baɗi, domin kawo dukkanin waɗanda ake tuhumar su uku domin a ci gaba da wannan shari'a. To wai ko mai lauyoyin waɗanda ake tuhumar ke cewa Barista Festus Edepojo da ke kare Sanata Joel Ikenya ya ce su suna mamaki yadda hukumar EFCC ke ci gaba da tsare wanda yake karewa, alhali ɗaya daga cikin wanda ake tuhumar, wato ɗan takarar APC, shi ba a gurfanar da shi ba a gaban kotu, batun da kuwa ya ce akwai abin dubawa.
We feel that it is unnecessarily holding the other defendants to ransom. If EFCC is not ready to prosecute this charge, they can discontinue the charge. Anytime they are ready, they are free to be to bring a fresh charge. That is our position.
To sai dai kuma fitowar mu da kotu, sai ga wasu gungun matasa dauke da kwala suna zanga-zanga yadda ma wannan shari'a ke gudana.
Mu da muke tsaya nan ba wanda ya bamu ko nera domin mu yi zaga-zaga. Mun yi domin mu kwace wa kanmu yanci ne.
Mun zo the first time aka ce Sani bai samu somos ba, aka daga muka dawo na biyu. Yau abun da ya faru a kotu shine an ki zuwa da Sani. So muna kira ga federal government. Wannan abun kunya ne. Buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a ce yau ɗan takarar APC a jihar Taraba, wanda yau an kawo shi kotu zuwa na biyu. Muna kira ga APC national, idan ba haka ba to already.
Koma da menene yanzu ko an zura ido a ga yadda za ta kaya a ranar 15 ga watan Janairu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz, kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar da yake bisa inji.
Magani annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in ya dan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya. Yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin galai na shin galibin tizzabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da fe jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya je ka kashawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador America akwai ambassador Russia akwai ambassador Italy akwai ambassador Mexico akwai ambassador Holland akwai ambassador German da ambassador aikin talakawa sun kai tai don su kulla zumunci mu da su talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba domin darajar yara
to madalla har yanzu da na tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 2 da minti kusan 13 na dare ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sulaiman Muni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. Kungiyoyin nakasassu a sassan duniya sun yi bikin karrama ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da mutanen da ke fama da nakasa. Ranar ta 3 ga watan Disamba wacce ta samo asali a shekarar 1992 lokaci ne na tayar da gwamnatocin ƙasashe daga bacci ta yadda za su sake ɗaura ɗamara domin magance matsalolin nakasassu. Abin da ya sa a bana aka mai da hankali akan maganar baiwa nakasassu su kunin gudanar da harkokin da za su ba da damar su shiga a dama al'amuran jama'a da su kamar kowa. To albarkacin zagayowar wannan rana, kungiyoyin nakasassu sun shirya shagulgula da dama a birnin Yamai waɗanda suka haɗa da wasan kwaikwayo da tseren keke na mata guragu waɗanda aka gudanar a kan idanun ministar al'umma Dr. Aisata Isa Maiga da jakadiyar tarayyar Turai a Niger Denisa Elina Ionete kafin daga bisani su halarci wata muhawara wato conference de ba wacce ta nazarci halin da masu fama da nakasa ke ciki. Sun kuma yi amfani da wannan dama domin tunatar da mahukuntan wannan kasa alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙungiyoyin nakasassu kamar yadda za a ji daga bakin shugaban haɗakar Federation Sido Nuhu Umaru.
Game da haƙoƙin mutane masu nakasa ta Niger, mun ce mun sani shugabannin Niger musamman ma mai girma Isu Muhammadu da kuma mai girma Brigida Fini suna ƙoƙari kwarai. In mun duba kamar watan Mai da ya wuce, so na harko kenan aka yi taro na wayar da kanu ministoci na gwamnati bisa ga a tabbatar da mutane masu nakasa haƙoƙinsu. su. To wannan kokarin amma mun ce har yau akwai ragi a cikin wannan kokarin, muna so a ƙara ta musamman ma game da wannan taron da aka yi watan Mai da ya huce. Shugaba Brigida Fini da gwamnatin shi sun dauki alƙawarin kudaden da suke sawa domin a tallafa mutane masu nakasa, kudaden nan miliyan 50 ne. Ya dauki alƙawarin insha Allah da mai Disnef za a kai wannan kudaden miliyan 150. To muna jira da gare shi tabbatar wannan alƙawarin domin mu samu dama mu bada taimako da yawa ga mutane masu nakasa domin su nisantar da kansu da barace-barace wanda yana gani har gwamnati ma ba ta son wannan abubuwan. Sannan kuma mun kawo cira zuwa ga magabata na ƙasa su ba mu ƙarfi tattalin arziki domin mu shigo cikin ƙauyuka da biranen Niger. Mun san an fara samun ci gaba a cikin manya-manyan birane na Niger a game da mutane masu nakasa, amma a cikin ƙauyuka har yanzu akwai waɗansu wuraren wanda ana iya kama mutum mai nakasa a ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure dabba. To mun ce wannan bai yiwuwa mu yarda da shi a cikin zamanin da muke ciki, inda akwai convention wanda ƙasar Niger ta sama ta taba mishi hannu a tun jiye juin watan juin shekara 2008 domin haƙƙi ne wanda gwamnati ta ɗauka a game da kuduri na 8 article 8 de la convention. Babu da dama mu shiga cikin ƙauyuka da burane mu wayar ma al'umma da kai cewar mutane masu nakasa ya kamata a darjanta su, ya kamata a ba su taimako, ya kamata a ba su taimako kowane irin taimako domin su samu su yi amfani da albarkacin ƙasar Niger kamar yadda kowane wanda bai da nakasa shi ma yana amfani da albarkar ƙasar Niger.
Ministar al'umma da ke jawabi a yayin wannan baki na ranar 3 ga watan Disamba ta tabbatar wa nakasassun ƙasar Niger cewa gwamnati na da matukar damuwa akan matsalolin da ke addabar su, saboda haka ba za ta yi ƙasa a guyo ba wajen ƙarfafa matakan inganta rayuwar wannan rukuni na al'umma.
Wani kaga tawo ya halitta daidai a bisa kwakwalwar sa baya juya bai yi kwakwarma ya da kowa ba hauti.
To yanzu kuma sai ci gaban hirar da muka kwara a makon jiya da Malam Musa Nasir, sakataren kungiyar wasannin motsa jiki ta nakasassun jamhuriyar Niger, wanne yake bayani a game da inda aka kwana dangane da gasar kokowar makafi wacce za a yi a ƙarshen watan nan na Disamba a Tileberi, wato lokaci guda da gasar cin takobin kokowa ta shekara-shekara.
Duk 'yan ƙasa daidai muke, shi yasa don ka gani kenan ba wai dole da wasu a ce sai masu gani ba ɗaya za su yi wani abu, kowa yana iya wani abu, don shi yasa gwamnati ka dibin kenan kowane sport 'yan ƙasa da mata da wanda agaje yi da yara duk ana isa su cikin ginin ƙasa. So da yawa mun sha ɗauko kuf na sediyawo, to abana wanda ba a sani ba, amma kaga yanzu abana wanda za a yi dibin da sunan makahi sun tabbatar da tutar ƙasar Niger a waje, kaga bisa kan makahi na mu kan mu gajeyu za mu dibin kenan gwamnati ya samu cikin prosesus na cin gaban ƙasa.
Akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta ne wajen ganin shi wannan kokowar gargajiya ta ƙasa gaba ɗaya ta girku ta tabbata wato a fuskar makafi?
To kama matsaloli dai mu da Aminu Kadibi da ya zama ana ɗaukowa kamar cikin jaha guda-guda, don abana wanda ya kamata zuwa gaba yadda kamar shi minista yana iya samun mu samu club kamar da yawa wanda za su kare na 'yan kokon makashi. Kamar misali akwai wani yaro wanda a ENGS yana nan yana so ya yi club na makashi 'yan kokon makashi dai. Kaga abana wanda in a kosu ko ina Niger na tabbatar da bara da yawa zai riga a ƙasar mu kwatan Niger.
Me kuke jira daga al'umma ko kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da waje?
Cikin mu akwai ambassador da yawa, akwai da yawa wanda za su zakwa zama ambassador kin wani kamfani su ta su yawon duniya kamar koko yawon Niger bisa haraka a sa yara makaranta koko bisa haraka tiyo aikin waye kai. Muna iya samu su da yawa wanda society suna ɗauka muna kamar wasu ambassador hakan ga. Abin da muka bukata da wajen kamar gwamnati muka fata kamar kokowar za a yi Tileberi a sa mu daidai kamar duka 'yan kokowa ga aidibin wai a ce kamar wasa ta wallahi mu makashi ba da wasa na aka yi ba, kokowa ta aka yi tsantsa. Na tabbatar da Tileberi kokowar da za a yi bana sai ta ba da shawa kan gaskiya bisa wadda an kai bayar da bakarama.
Na san da ƴan kokowa zakaru kan samun alheri sosai, wani za a ce za a bashi takobi da miliyan 10 na sefa da wasu kayayyaki da suka hada da motoci da watakila ma har gidaje ko da filayen gini. Shin irin waɗannan abubuwa kuna samun su a ƙarshen ita gasar?
Bayan ka doka mata shugaban ƙasa ta taimaka ma na farin da na biyu na uku duk sun samu hili a nan birni ya mai kuma shi na fari ya samu kamar takobi na minista na sport da kuma kuɗi wanda confederation ta basu da na farin da na biyu da na uku har dai wanda ya zo na ƙarshe ya samu abin alheri warakaga shugaban ƙasa ya ba duka ƴan kokowa abinci to su ma namu duka an basu.
Wani kira za ka yi zuwa ga su makafi ƴan kokowa da ma kuma magoya bayansu?
To yanzu kiran da zani sai in ce ma duka ƴan kokowa da a cikin kamar kan na tare da wa'ance na ƴan uwa valid masu gani don ku su tsaya tare da su dalle mutane na wanda za su koya musu dusu teknik su kware tare da su kamar kwanakin da za su yi na sati uku cikin garuruwa tare da ƴan kokowa su tsaya kware tare da su dalle za su samu abin alheri kware gare su. Tunda misali in ka ɗauki akwai ƴan kokowa da yawa kamar yanzu na Maraɗi lokacin da muna da magaram lalle ƴan kokowa da yawa na Maraɗi sun taimaka mai bisa kan asiri bisa kan layu lalle shi ya yi favorize kin ɗan kokowa na Maraɗi kan gaskiya tunda da yawa ƴan kokowa suna gani kamar misali ɗan kokowa ya mai babba na ɗan kokowa wanda ya iya amma da ya zo da na Maraɗi shi dai ya ci ya ɗauki ƙafan na Maraɗi sai da gane shi da ƙasa don kaga suna taimaka ma har yanzu ƴan kokowan mu wanda ba su gani wayancan masu gani kwa.
Me ya kamata a yi domin ƙara inganta wasar kokowa ta makafi a nan Niger?
To yanzu dun da Amurka biyu kamar na kokowa nan na makafi muna fatar kamar akwai yanzu ka ɗauki wani turnuwa a ce na takobin ko kubkin shugaban ƙasa mu ma muna son zuwa gaba a don samu ana samu ba wai kamar mu tsaya sai in takobi ya zo wangan da aka yi na ƙasa shekara zuwa shekara.
Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri sai kuma a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu kuwa a madadin abokan aiki na sashen Hausa muryar Amurka da bakin shirin na ƙasa ba kasawa ba Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alherinsa.
To a gaida Sallamu Muni Barma yanzu kuma ga Radwan Abbas da shirin jaridan kasar Ghana.
Yau za mu kawo muku sharhin jaridu guda biyu ne Daily Graphic da Ghanaian Times. Da farko babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wacce babban labarin ta shine ma'aikatar kudi ta saki kudi CD miliyan 67 zuwa ga masu cin gajiyar ma'aikatar da ta gina ƙasa wato NACO a takaici. Ma'aikatar kudi ta saki kudi CD miliyan 67 135,600 a matsayin biyan farko na masu cin gajiyar ma'aikatar nan ta gina ƙasa da ake cewa NACO waɗanda ɗalibai ne waɗanda ba su samu aikin yi ba gwamnati ta taimaka musu da aiki. Kanaji a Japan an naɗa shi a matsayin sarkin laura. A shafi na 19 wannan labarin yake majalisar gargajiyar laura ta naɗa Mr. Kennedy a Japan wanda mamba ne na majalisar dokoki wa mazaɓar Assembly Central na jam'iyyar NPP a matsayin sarkin cigaba na yankin sarautar laura. Sai a bayan jaridar wata shafin karshe kenan wannan labari gwamnatin kasar Japan ta baya wa ma'aikatar kiwon lafiya kyautar motoci da waɗansu kayayyaki domin inganta aikin kiwon lafiya. Jaridar ta ce gwamnatin ƙasar Japan ta bayar da motoci samfarin na kurkura kimanin guda 26 ga ma'aikatar kiwon lafiya domin inganta aikin ilimi a cikin jihohi uku na arewacin ƙasar nan. Har kuma ta haɗa da waɗansu muhimman kayayyakin aiki kimanin 1,500. In mun koma jaridar Ghanaian Times, wannan labarin shi ne a shafin ta na farko. Ƙara ƙwarin gwiwa ga kamfanonin cikin gida yayin da gwamnati ta bayar da cedi miliyan 235 a matsayin wani abin da zai ingiza waɗannan ƙananan ma'aikatu guda 16. Shugaba Nana Akufo-Addo ya faɗa cewa gwamnatinsa na taimakawa kamfanoni guda 16 duk faɗin ƙasar da kuɗi da ya kama cedi miliyan 237 a matsayin abin da dai ingiza su. Magbin ya bayyana cewa zai ja jam'iyyar NDC zuwa kotu. Mukaddashin kakakin majalisar dokoki na biyu na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress da ke da fatar tsayawa takarar shugaban ƙasa Alban Gbagbe ya bayyana cewa zai kai jam'iyyar kotu dangane da kuɗin shiga takarar shugaban ƙasan da ya aka bayyana akan cedi 420. Sai kuma a shafin ƙarshe na jaridar Ghanaian Times ɗin, inda wannan labarin ya bayyana cewar ana duban ƙoƙarin ƙasar Ghana ƙarƙashin gidauniya na ta duniya dangane da yaƙi da cutar HIV/AIDS da ake cewa ƙanjamau. Da wannan sharhi da jaridar Ghanaian Times muka so ƙarshen sharhin jaridar na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalokar gari. Mira Amir ku faɗa ma jam'iyyun gamammu su ce su 46 sun gane sun dawa ma Atiku abokar baya. Ko su 100 ga gamiya su dawa ma Atiku baya, in Allah ya yarda sai su yi kunya da kowa ya shekara 8-8 haka General Muhammadu Buhari, in Allah so sai ya shekara 8-8 kuma muna baya ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulshir Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare kira ga 'yan uwana matasan Najeriya kiɗaya idan Allah mu goce bangar siyasa musamman duba da gani da haka za a ke ratuwa. Ya kira ga 'yan uwana matasa idan Allah mu goce bangar siyasa da kuma shashan miyagun ƙwayoyi.
Mai magana ni ne Sani Balak da ke Guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga MPDF na jihar Yobe. Ya kamata mu kan mu faɗa shekara 20 gwamnatin jihar Yobe tana mulkar mu. Ya kamata duk jihohin Najeriya ana samun canji, amma mu yanzu mun zama koma baya. Kuma na talakawa ne kuma ne mun yi gwamnatin nan an yi jiya an yi an yi gobe mu canja 'yan takarar nan mana.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kai masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George W. H. Bush rakiya ta ƙarshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin ƙasashen duniya na da da na yanzu suka halarta. Tsofaffin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaban Amurka mai ci yanzu Donald Trump suna daga cikin sama da mutane 300,400 da suka halarci jana'izar girmamawan ta ƙasa da aka yi wa Bush a majami'a ta ƙasa.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Girsa Alheri Abdu, da ta tana gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.